Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritar Laraba 2 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a VOA Hausa.com ko ta Facebook a sashen wato a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar Niger za ku iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa na kan maganar tattalin arzikin kasar Najeriya da kuma yadda karyewar darajar naira ta jefa ƴan kasar cikin halin ni'asu. Me ya jawo haka? Me ya jefa tattalin arzikin Najeriya cikin wannan hali? Me mafita ne? Yaya za a yi a gyara?
Daga shugaban kasa zuwa iyalan shi da ministoci da wani a fara amfani da kayan da aka sarrafa a Najeriya don a nuna misali.
Wato gyara ne dole sai an tashi tuku kowa ha maza ha mata kowa ya sai ya kawo gudumarsa.
To da za a yi matalakawa gwari-gwari yadda za su gane wai shin waɗannan abubuwa ne suka tattaru suka haihuwar ko kuma suke tattaruwa su haihuwar da karyewar darajar kuɗin ƙasa kamar yadda nairan Najeriya ke fama da shi yanzu haka? A takaice dai me ne dalilin karyewar darajar kuɗin ƙasa?
Idan har mutanen ƙasar suka dogara kan shigo da kayayyakin wasu ƙasashe, sannan kuma yawan buƙatar su a cikin ƙasashen waje yana sa darajar kuɗin mu ta rabu. Ɗan Najeriya kamar abin burgewa ne a ga kana kashe kuɗaɗen waje, sannan kuma akwai wanda shi kuma za su sayi kamar kuɗin Najeriya sai su ajiye ta, idan suka ci kuɗin Najeriya zai ƙara daraja sai su ci sai su saida.
Na tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan ƴan kasuwar da ke tsawwala farashin kayan masarufi saboda faduwar darajar naira. Za ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Bari mu fara da labarin ɗan iya shi ma yau akan karyewar darajar naira da kuma hauhawar farashin kayan masarufi. Isa Lawal na Ikara, Jamuje.
Muna haduwa da ɗan iya yau ya banka min wata harara. Yace ɗan Ikara dama kai nake ta faman jira. Wai shin me yasa mu ƴan Najeriya ba mu yi wa junanmu kara? Nace ɗan iya bakinka dai akwai magana don ni na lura. Saboda haka je ka kai tsaye kawai bari in barka ka bara. Ɗan iya yace abin da ke damuna shine batun faduwar darajar naira. Wasu ƴan kasuwa da ba su da tausayi suna ta shimfiɗa muguwa da bakar dabara. Kaga dai sun tsawwala farashin kayan abinci har ma da na cikin gida irin su masara. Idan an yi magana sai ka ji suna cewa wai tsoro suke kada su yi asara. Alalin ko kowa ya san san duniya da cuta kawai suka tasa a gaba tsura. Nace lallai dan iya ko ban da wannan ma naji masana na cewa mayatar son kayan da aka kera daga kasashen waje da kuma kyamar kayan cikin gidan da ya kamata a ce a ciki zamu zaba mu darje shine ya haifar da darajar naira a yau ta rugurguje. Don fa ka san ko dan kauye a Najeriya yau idan ya murje sai kaga yana kyamar kayan da aka sarrafa cikin gida har ma ya fara ƴan guje-guje. Amma idan aka ce ga wani kaya daga kasar waje sai kaga mutane suna ta siye a gurguje, koda kuwa akwai daidai da darajar shi nan cikin gida an baje. Saboda haka ne ma masanan suka ce maganin wannan matsala kawai mu rungumi kayan gida mu yi ta amfani da su a dukkanin gidaje. Idan ba haka gaba kuwa kasashen duniya za su yi ta mana jaje. Dan iya ce aini game da matsalar ƴan kasuwar mu ma a nan nafi damuwa saboda cin karan su ba babbaka suke babu tausayawa. Don kuwa idan an ce kayan kasashen waje da dala ake sayowa to me yasa farashin sauran kayan cikin gida ke ta hauhawa? ƴan kasa ko an bar su ko ta ko ina suna ta kokawa. Shi yasa ma nake yawan tunanin anya kuwa ƴan kasuwar mun dake irin wannan hali suna tuna mutuwa. Nace a dan iya ai babu batun tuna mutuwa ga wanda ke jefa ƴan kasa cikin yunwa. Idan an yi magana kuma kaji irin waɗannan mutane suna harka ce fa ta kasuwa. Kai dai kawai mu ga yawa irin waɗannan mutane su ji tsoron Allah dan yana karbar addu'ar wanda duk aka zalunta cikin gaggawa. Kuma ko nawa suka tara a duniya ta hanyar zalunci za su yi bayani idan aka kai su ga kushewa. Dan iya yace to Allah dai ya fishe mu duk abin da zai bar mu cikin nadama. Mu kuma ƴan kasa tun daga ƙasa har sama dole ne fa idan an sarrafa kayan nan cikin gida kowa ya runguma. Dan kuwa na ce wa kayan kasashen waje shike rage wa na kasar mu kima. Kuma ma idan banda tsantsagwaran tsabar rigima wani kayan waje ne dan Najeriya kuma yake nema. Su kuma ƴan kasuwan da suka jefa ƙasa cikin damuwa saboda muguwar hadama su sani cewa da sannu fa wata ran ga Allah duk zamu koma. Kuma abin da kowa ya shuka shi zai girba don a lahira babu batun chamama. Saboda haka dai tsoron Allah ne kawai mafitar mu tun daga masu kuɗi ko mukami har zuwa ga manoma.
In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai malam.
Zanila wata kalma ce na ji ta kakare miki ne.
Hauhawa.
Yawa, hauhawa.
Hauhawa.
Ka Alhaji Kabiru fage zike ce a'a.
Ya kuma kuma dai
to idan kuna biye da mu a zauren matasa ranar Larabar da ta gabata Hassan Maina kai na yawa da tattaunawa da wasu masana ilimin tattalin arziki Alhaji Muhammadu Mustafa Bintube tsohon babban manajan bankin Jaiz da kuma ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi Malam Abubakar Ali sun tattauna akan dalilan da suka haifar da matsalolin da nairar Najeriya ke ciki yanzu haka da kuma maganar rage darajar naira. A yau za su ci gaba ne daga neman mafita. Malam Abubakar Ali, ina mafita?
Mafita a daina barna na farko. Daga shugaban ƙasa zuwa iyalan shi da ministoci da wani a fara amfani da kayan da aka sarrafa a Najeriya don a nuna misali. Ba kawai a baki za a ce za a yi ta da matata matasu da sauransu abin da a fara cin shinkafa ƴar gashuwa a cikin gidan gwamnati. Ka gane ko motan da ake a Najeriya ma shugabanni su fara amfani da ita practical yanzu halin da muka shiga ba zancen takarda bane ba zancen IMF bane mene a zahiri talauci ya yawa kasar amma akwai wasu wanda suka handa mai wannan dukiyan in dala yau ta zama naira 1000 akwai wanda za su saya kuma su yi almubazzaranci dan kudin sata ne kudin barna suka samu saboda haka matsalan duk wannan turancin a daina a duba menene zai fidda mu abinda zai fidda mu mu daina dogara da kayan kasashen waje kuma daga yau shugaban kasa ya fara har rashin lafiya asibiti ne makarantu ne duka daga shugaban kasa zuwa iyalin shi da ministoci da manyan gwamnati su fara amfani da kayan makarantun gwamnati na Najeriya asibiti na Najeriya daga nan zamu fara gyara amma mutum gwamna zai gina asibitin biliyoyi ya tashi ya je Ingila shugaban kasa zai tashi ya je Germany ko ya je Ingila to ina asibitin Najeriya za ta yi kyau
haka ne Alhaji Malam Musa Bintube ina dawo gare ka kai ne babban manajan director na bankin Jaiz Bank na farko a Najeriya kuma na san kana da alaka da kafofin kuɗi na duniya daban-daban a tunaninka menene yasa kafofi irin su IMF suke matsalan baki ban dole sai shugaba Muhammadu Buhari ya rage karfin darajar naira ne
to sun ga abin nan babban cinikin da muke mai in an kasa wato kudaden da gwamnati tariya suke samu to kudin waje kamar dala wato kusan 90 zan ce bisa 100 da dollar din nan kuma ke kuma wannan kuma daga mai yake so in an duba kuma kudaden da gwamnati take samu gaba daya da na waje da na cikin gida za ka ga kamar wato kashi 60 bisa 100 duk wannan daga mai yake zuwa to da suka ga su wannan wato babban bankin duniya su World Bank su IMF sun ga tunda yanzu farashin gangar mai ta faru daga wurin dala 100 zuwa 30 to sun ga gaskiya karfin Nigeria karfin kudin karfin tattalin arzikin mu ya durkusa so shi yasa suna ce kuma ga mutanen ku masu kudin a shigo da kayayyaki masu kudin abubuwan da ake a waje saboda haka wannan ya nuna cewa dole dan ba ku da isheshen dala kudin waje dole a rage kudin karfin kudin ku dan ya zama wato in dai ba matukan wanda yana bukatan wannan abun ba dan farashin karfin abun nan din ya ragu farashin dola zai kawo to in dai ba mutum wanda yake so ba baje sai ba zai yi je sai farashi na kasuwa ba to shi yasa suke masa mana amma kuma yadda su ma suka yi nasu babban bankin tarayya da shi shugaban kasa su kuma su ma suna da abun nan nasu cewa wannan in mun rage darajar darajar kudin mu naira ba za ta kawo mana wannan sauki da kuma rahuza da kuma ci gaba da ake nema ba dan me dan wato har yanzu wato karfin tattalin arzikin mu na cikin gida ba mu gyara ta ba kaman wurin su masana'antu kaman kayakin gonaki kaman su shanin kimiyya wannan sauran kasashen waje da shi suke karfi su fitar da wayannan kayakin gonaki a ce kofi ne a ce grapes ne a ce flowers ne a ce cement ne a ce shanin kayan su kimiyya da sauransu shi suke sayarwa ba abu ɗaya kawai ba to shi yasa shi in ka je sauran wasu kasashe ko Dubai in ka je ai ba da da mai suka fara amma yanzu ba mai kawai ba akwai shanin wato tourism
yawan kuɗi ido
to suna samun kuɗi ta wurin shanin kimiyya suna samun kuɗi ta wurin to shanin kuma har da su ma'adanai duk suna samun kuɗi a wurin saboda haka shi yasa su babban bankin duniya su World Bank su abin sun ce dole mu rage amma mu kuma muka ce wannan din ba shi kadai zai kawo mana wannan saukin ba
Malam Abubakar Ali in na dawo gare ka zaka duba cewa yawanci idan yan kasuwa dan muna saran shugabannin shugaban kungiyar yan kasuwa na arewacin Najeriya zai same mu ko wannan lokaci daga yanzu amma kafin ya zo misali idan an samu hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni zaka ga yan kasuwanni a Najeriya waɗansu kayan su ba shi da alaka da kayan kasan wajen amma sai a ƙara kuɗi a ce saboda tashin farashin dala a kasuwar duniya misali yanzu ka duba kaman shinkafa irin wanda ake nomawa a gida yar gashiwa ko yar biyu ko yar kura ko Sokoto ko wani wuri hakan nan sai ga su ma farashin su ya tashi a matsayin ku na masu dubi ya zuwa ga tattalin arziki menene alakan tashin kayayyakin da ake sarrafa su a cikin gida da kuma hauhawan farashin dala a kasan nan
idan ka duba shi mai shinkafan nan na gida da meye yayi amfani da shi wani taki yayi amfani da shi ko kuma da wani garma yayi amfani da shi shi mai tumatirin nan da kake faɗa da meye ya kai kasuwa da wani mota da wani kudin mai ya tafi saboda haka wato dogaran mu da wannan arzikin tattalin kudin kasan waje yasa ko atishawa yayi wannan zai shafi ɗayan shine maganan kuma me yake kawo hauhawan abu ne farashi ne ba lokacin da ka samu wannan abin bai da yawa kuma masu kudin suna neman wannan abin ai shine lokacin da zaka ga abu ya tashi amma yanzu Allah misali a ce ai kaje ana ba zamanin maganar dola kaki ka saya ni na kina saya wanci yake saya mai kaya dole zai san yadda yake to akwai wasu kudaden ne a wasu wurare da yake ko nawa za su yasa amma bai da wani dangantaka a ilmance a kimance cewa dangala ya tashi a ce mai tumatir ya tashi to amma abubuwan da ake amfani da su yana tattare da wannan kudin kasan waje bari in baka abin nan wani misali ma yanzu yadda ya gangaro yanzu ko jiya na je kasuwa yana cewa ai wannan dala ya tashi abin da naira 30 baya yau ya koma da biya to yau yanzu gashi ya fara gangarawa zai sauka to kaga matsalan kenan saboda haka mu da kanmu mu ɗan Najeriya da kanmu ba mu da kishin ƙasa na farko ba tsoron Allah ba mu da kishin ƙasa yawancin mu kuma ba kunya to kaji inda ka samu wanda baya tsoron Allah ba kunya to kaga akwai matsala so saboda haka kuma ƙasar nan ne kadai na sani dai wanda yawancin zaka ga talaka yana giran ya cuci babba babba kuma dama shi yana da ya gama dama shi ya gama cucin talaka din ya danne shi to saboda haka wato cuɗe ka ne yanzu abubuwa ne sun tabarbare gyara Allah ya kawo gyara shugaban ƙasar nan ni na ga mutane wannan fa zuwan Buhari na biyun nan Allah ne Allah ya kawo mana shi idan har aka kuskure gyara ba ta samu yanzu ba to na Allah baya karewa amma da wuya to shine matsala shugabanni su yi amfani su yi aiki wato by example kamar yadda na faɗa dogarin mu shine mu koma ba wai ta baki za mu yi magana ba a ce a ƙara gona ma'adinai da sauransu me aka yi a fannin ma'adinai me aka yi kuma me ya kamata a yi me aka yi a fannin gona me ya kamata a yi kamar yadda Umame da ya faɗa ba wai abin nan bane yanzu a zahiri ne ya kamata mu samu wannan gyaran so zancen wannan dala din zai insha Allah zai gangaro
Alhaji Muhammad Musa Bintube idan muka duba yanda farashin dala yake shafan kusan komene ne a cikin kasar nan misali yanzu an kesa cewar kudaden da ƴan Najeriya na dala suke zubawa a kasashen Ghana da Uganda da Egypt da India da kuma sauran kasashe da sunan ko neman lafiya ko kuma neman ilimi a yaran su shi wannan kadai ba karamin kudi bane kana ganin inda ci za su karkatu da wannan kudaden zuwa Najeriya wani tasiri hakan zai wa tattalin arziki musamman dangane da matsalan da ake wa tsakanin naira da dala a cikin tattalin arziki
to yadda shi Alhaji Abubakar ya faɗa in kana so mutane su juyo su duba cikin gida dole kai ma ka gyara su asibitoci su makarantu da su hanyoyi da wurin bada lantarki dole ba in an gyara wayannan wato tattalin arzikin kasan namu zai bunƙasa matasa za su samu aiki kuma masu masana'antu za su iya wato su kera kayan su da rahuza shine idan sun yi za yi a sayarwa jama'a mutanen Najeriya kuma har ma a samu a fidda shi waje a sayar da shi wannan zai kawo hanyar samun dala din wanda kowa a duniya ita ne ta kine to wannan ne kawai zai jawo amma kai kana da hanya ka kai dan ka makaranta ko yar ka makaranta tana kamar misali aikin doctor shekara 10 bata gama ba kullun kana kashe kuɗi ko tana shan wahala kai ma kana shan wahala jama'a suna shan wahala saboda haka wato gyara ne dole sai an tashi tuku kowa ha maza ha mata kowa ya sai ya kawo hudumarsa kafin a samu cigaba
wai shin waɗannan abubuwa ne ke tattaruwa su haifar da karyewar darajar kuɗin ƙasa kamar yadda naira Najeriya ke fama da shi yanzu haka a takaice dai me dalilin karyewar darajar kuɗin ƙasa ƙwararren masanin tattalin arziki a wannan man fetur da raya ƙasa da cigaba Dr. Ahmed Adamu ya amsa mana waɗannan tambayoyi
da farko kamar da muka sani cewa ita darajar naira ta yi ƙasa warwas irin darajar da ba ta yi ba a tarihin duniya wanda kuma a masu nazarin tattalin arziki sun gano cewa dalilin da yasa darajar kuɗi yake ragewa shine idan har mutanen ƙasar suka dogara kan shigo da kayayyakin wasu ƙasashe to wannan yana ƙara sa yawan buƙatuwar kuɗaɗen ƙasashen waje wanda ɗan ƙasar nan zaki wanda idan akwai yawan buƙatar kuɗaɗen ƙasashen waje shi kuɗin ƙasashen za su ƙara daraja fiye da darajar fitowar kuɗin wannan ƙasa sannan kuma yawan kamar yadda na faɗa yawan buƙatar kuɗaɗen ƙasashen waje yana sa darajar kuɗin mu ta ragu wanda kai in kika lura halayen mu ƴan Najeriya kamar abin burgewa ne a ga kana kashe kuɗaɗen waje ko kuma a siyasance ka ga ya fi daɗi wurin kashe kuɗi ka rike kudaden kasashen waje wannan ba wanda ba dole bane ba wannan ya ƙara sa darajar Najeriya ta ƙara ragewa a kasuwar kudade sannan kuma akwai wanda shi kuma za su sayi kudi za su sayi kaman kudin Najeriya sai su aje ta idan suka ji kudin Najeriya zai ƙara daraja sai su kike sai su saida shi ta hanyar su ya ci abinci kenan so akwai lokutan da za su rika hasashen cewa ai kudin wata kasa zai rage daraja sai su sai su kawo shi a kasuwa su saida to idan aka kawo irin waɗannan kuɗi da suka yi yawa a kasuwa to darajar wannan kudin zai rage sannan akwai kuma hawan farashin kayan cin abinci da na masarufi idan aka ga cewa akwai tashi abinan farashin kayayyaki a gari ko a wata ƙasa to mutane za su guji zuwa wannan ƙasan ba za su so su samu kuɗin wannan ƙasar da su zo domin su sa hannun jari ko kuma su yi wasu cinikayya saboda su san cewa idan aka zo ko nawa ne za su samu a ƙasan kuɗin ba zai daraja saboda akwai hawan farashin kaya sannan akwai abin da ke kawo shi ma rage darajar kuɗaɗe kamar abin da ake kira interest rate wato kuɗin ruwa kenan idan mutanen kasashen waje suka la'akari da cewa a wannan ƙasa ana samun babban riba ta hanyar kuɗin ruwa to za su zo su kawo kuɗin shi a cikin wannan ƙasan wannan yana ƙara sa yawan buƙatar kuɗin wannan ƙasan ya ƙaru wanda zai ƙara darajar ta a kasuwar kuɗaɗe wanda idan kika lura a Najeriya wannan kuɗin ruwa ya ragu daga kashi 13 zuwa 11 wannan ya rage buƙatu wasu mutane su shigo ƙasar nan domin su sa hannun jari ko kuma su ba da aron kuɗi domin su samu wannan jida sannan akwai kuma cin bashi da gwamnati ke yi wanda mun gani a lokacin shugaba Jonathan Najeriya ta ci bashi kuɗaɗe da dama wanda har yanzu ana ta ci bashi to wannan ma yana ƙara rage darajar naira so darajar naira ta ragu amma kuma akwai kira-kira cewa kuma a ƙara rage darajar kamar kana da abu ne ya kare ya faɗi ƙasa kuma a ce ƙara bin shi ƙara da gargaza shi so akwai abin mamaki wani irin kuma rage daraja ce za a yi ma naira ba ta riga ta rage daraja a kasuwa so in kika la'akari ga irin kira wanda suke yin wannan kiran kamar babban bankin duniya sun ba da cewa idan har za su ba Najeriya taimako ko kuma bashi to dole ne Najeriya sai ta rage darajar kuɗinta akwai wanda suke tunanin cewa idan aka rage darajar kuɗi wannan zai sa mutane da kasashen waje zo cikin ƙasar nan domin za ka iya samun kowace naira ko kuma kowace darajar kuɗi ko kowace kuɗi na wannan ƙasar ta same ta a cikin sauki yanzu misali idan aka rage darajar naira mutumin Ingila ko mutumin Amerika zai iya samun naira masu yawa idan zai zo Najeriya da dero din da dala din shi kaɗan ko kuma pound din shi kaɗan zai iya zo Najeriya ya fasa ta ta koma kuɗin Najeriya wato kuɗin Najeriya wato naira kenan su koma masu yawa to kaga abin da zai iya a Ingila wani abin da zai iya a Ingila ba yanzu ne Najeriya zai iya shi saboda kuɗin shi ya ƙara yawa saboda kuɗin naira din zai samu naira da yawa idan ya kawo shi kwaya daya ta kasan shi to wannan zai sa mutane da kasashen waje su shigo wannan kasa su sa hannun jari su ta sayayyan abubuwa saboda da kuɗin su na kasan su kaɗan za su iya samun kuɗaɗe masu yawa a wannan kasa tamu sannan kuma zai sa zai haɓaka mutanen mu wanda suke sukar da abubuwa suke kai kasashen waje saboda za a sauri a saya saboda yana da araha a kasuwa ta saide-saide so amma idan kuka yi la'akari da yanda irin tattalin arziki kasan mu yake har yanzu ba ma yawan fidda abubuwa zuwa kasashen waje wanda kuma an rage darajar naira tasirin ko kuma amfanin rage darajar naira ba za mu iya ganin shi ba saboda dama sai idan har arzikin kasa ya bunƙasa ne har ana samar da abubuwa ana kai su kasashen waje a lokacin ne idan aka rage darajar naira za a samu yawan sayayyan kayan waɗannan kasashen saboda darajar kuɗin kasan ta rage ta ragu saboda haka sayan kaya daga wannan kasan zai zama masu arha to mutane za su je ta yawan sayan waɗannan kayayyakin domin su ci riba to amma yanzu kasan mu idan muka zo muka rage darajar naira to mun yi faɗuwa biyu kenan wannan amfanin da za mu yi na haɓaka abubuwan saidawa a kasashen waje babu su sannan kuma shigowa da abubuwa da muke kasan mu zai ƙara yawan tsada wanda kuma shigowar abubuwan ne ke haɓaka wasu ƙananan kasuwanci wanda idan kuma kuɗaɗen shigowa da abubuwa sai ƙara tsada kasuwanci za su gurgurce sannan kuma yawan tashi-tashin farashi zai ƙaru sannan kuma a wannan lokacin yake tunanin cewa mu 'yan Najeriya mu fahimci cewa ba wai dole ba ne ba kawai da darajar naira ta ragu wai kawai shi kenan sai farashin kowane kaya kuma ya ɗagu so ba haka bane ba akwai kayayyakin da shine kawai wannan rage darajar naira zai shafe su kaman kayayyakin da ake shigowa da shi daga kasashen waje amma kayayyakin da ake samarwa a cikin gida Najeriya ba zai shafe su ba idan har darajar naira ta ragu so duk wanda yayi haka wannan ya zalunci kuma haka bai dace ba
ana turka turka saboda kudi dukkan mutum ya janye wando don saboda kudi ana ma kai naushi saboda kudi.
Matasan Arewa na kukan cewa ba su da karfin kare kansu idan an ci zarafinsu a kafofin yada labarai da sababbin kafofin sada zumunci. A ganinku me ya janyo haka? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma amsoshinku.
To sun ce ba za su nemi ilimi ba sai ƙarin arme na ba gaira ba dalili. Da zaran matashi ya ji ɗan kuɗi sun shigo mishi burin shi ya ƙara mata. ƴaƴan shi na can na gararan ba azumna ba makaranta balle aikin yi. Sako daga Safwan Adam.
Eh haka ne, dalili kuwa shine komai aka yi wa ɗan Arewa maimakon ya nemi haƙƙinsa sai ya ci ya bar wa Allah. Yayi Allah ya isa ba tare da yunkurin neman haƙƙinsa ba ta kafofin yaɗa labarai da na sada zumunta. Misali, ku duba maganar yarinyar nan Esse yar Bayelsa yadda ta yaɗu kamar wutar daji. To matasa, wannan ya zama ishara a gare ku, ku nemi haƙƙinku idan an ci zarafinku ta kowace hanya. Allah ka sa matasa mu gane. Amin. Sako daga Kabiru Babandi.
Eh to hakan zai iya kasancewa ganin ba kowa bane ke da kusanci da inda zai iya tunkara kai tsaye ya mayar da martani akan cin zarafin da aka yi masa din. Wannan yake sa kiri-kiri zaka ji an ci zarafinka amma kuma babu yadda ka iya illa kai hakuri. Hakan na faruwa da dama kuma a wurare daban-daban amma bayyanuwar internet gaskiya ya sauƙaƙa al'amura da dama wanda idan kaga an ci zarafin mutum kuma ya kyale bai rama ba a wannan lokacin to ɗayan biyu ne ko dai bai da ilimi ne ko kuma shi wawa ne. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
Yau da gobe ni a gani na ba komai ke kawo hakan ba illa rashin isasshen ilimi da bamu da shi. Misali, duk wanda ya san ƴancinsa waye zai taka shi ya tsaya? Ai sai inda ƙarfi ya ƙare. Ga mu da san zuwa kudancin ƙasar mu ci rani, ga mu ko zo in kashe ka idan aka ce mana da turanci ba mu sani ba. Ba mu iya karantawa da rubutawa a harshen turanci ba. Ta ya ba za a ci mutuncin mu ba a kafafen sadarwar zamani? Ya kamata mu saka ƴaƴanmu a makaranta, watakila su amsar mana ƴancin mu a nan gaba. Sako daga Jamila Hassan Dutsen ma.
To yau da gobe ni kam a gani na akwai karancin wahimta daga wasu matasan. Shi yasa wasu ma ba sa amfani da shahukan sada zumuntar ko kafafen yaɗa labaran ballantana su san cewa ana neman ƴanci a shahukan sada zumunta ko a kafafen yaɗa labarai. Saboda haka ya kamata mu matasan Arewa mu san cewa zamani ya canza. Kai da kanka zaka nema wa kanka ƴanci da ma yankunan ku da ƙasar ku. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina.
To, abun bakin ciki ma shine sai gashi shugabannin da muka zaba suna neman su dakile mana yar damar da muka dan samu na dan fadin albarkacin bakunan namu a majalisu. To kaga in sun mana haka, kaga an daukare dan haushi ya bige da tunkuyi kenan. Kaga mun rasa tirin dafawa kenan. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa Gamawa.
Gaskiya matasa suke da alhakin duk wani rashin kyautatawa da ake musu. A social media zaka ga matashi aikinsa ya ɗabatsa da miyagun kalamai. Ga wasu kuma sun ɗau ɗabi'an nan ta daudu. Sai matashi ya buɗe account uku ko huɗu ya sa sunan mata yana yaudarar maza 'yan uwansa. Da wasu matan har ya ƙulla abota da matan arme. Maimakon ya mai da hankali kan neman ilimi. Shi ya sa kowa ya zo ya haɗa ma matashi abin da ya ga dama. Sako daga Hajiya Hauwa Baba.
Wannan gazawa ce irin tamu 'yan Arewa. Domin kuwa harkar social media. Harka ce ta ilimi da kuma sanin haƙƙinka idan an take maka shi. Don haka mu yi ilimi ko don mu kare kanmu da kuma addininmu. Dokar Najeriya ba ta hana ka kare kanka idan an ci zarafinka ba. Sako daga Muhammad Bashir.
To ma saurari abin da ya sawaka kenan a yau sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da June Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Nelson Lopes da kuma Mr. Mukhbil wanda muke tare da shi har ma da tafarrigir ma tafarra wanda shine yake hada mu da ku masu bin mu a Facebook a madadin kwa da kowa Halima Jumrah ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Shirin sa. kamar ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe mun